Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 15 ga watan Maris din shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Matsalar safarar mutane ko kuma kaura daga kasar su zuwa wata kasa da niyyar samun ingantacciyar rayuwa na ci gaba da wakana a kasashen mu na Afrika.
Gashin muna ji ana faɗi cikin radio mutum ya shiga jirgin ruwan da iska ne ake sa mishi, sai su amshi kudin zargin nan kuta cikin ruwa, ta tsakar ruwa iska ya taso, sai a wadi duka gaba ɗaya. An yi ba kokari ba, an mutu kenan. Nan gida mutane basu labarin shekaru a ce kana can tudu kana neman kuɗi, yan uwa basu labari.
Ni a garin Agadas na Gamu da wani gungu nasu, na ji ne hira da 'yan mata, gungu huɗu na samu a can.
To wannan matsala na damun Jamhuriyar Nijar da kuma kasar mu ta Najeriya da ma wasu kasashen da ke kudancin Sahara ko kuma kudu da Sahara. Don haka mun tattauna da mutane, inda shi ma kanshi dan iya yace fa abin na damunsa.
Wasu na gani masu neman kuɗi ko ta yaya ne suna ta faman safa da marwar safarar mutane. Idan an yi musu magana sai su ce ai ana buƙatar irin waɗannan mutane ne a birane. Duk ko da yake idan an kai mutanen kuma barin su ake haƙoƙin su duk abu a daddanne.
Zalika za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana bisa tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
To kamar yadda Maryam tace a shafukan mu na Facebook da Twitter, mun tambaye ku inda muke cewa shin a ganin ku me yasa mutane ba sa daddara ne da kuma shiga taitayin su maganar kaura daga nan zuwa can bisa yunkurin ko shiga Turai da makamantan su duk da hatsarin da ke tattare da haka.
Sakon farko daga Aliyu Suleiman Kwade yace babu abin da ke sa wasu mutane ƴan cirani zuwa kasashen Turai illa kwadayi da son abin duniya. Allah ya sa masu aniyar zuwa kasashen Turai don cirani da su gane zaman su kasashen su shine yafi zama alkhairi a gare su.
Sai Bello Muhammad Bello Yawuri yace assalam, shirin yau da gobe hakika abin da ya sa basu daddara ba shine yanayin talauci da kuncin rayuwa da suke fama da shi. Shike sa suna barin kasashen su zuwa na Turai ko Libya, amma fa ku sani hannunka baya rubewa ka yadda shi, duk yadda gidanka yake yafi ma gidan wani.
Sai Yusuf Ramadan mai gwambawa yace a gani na abin da yasa har yanzu mutane ke ta ƙetarawa Turai ta hanyar da bai dace ba, basu daddara ba shine a kasashen mu na Afrika babu aikin yi, matasa ba su da aikin yi idan garin Allah ya waye. Shi yasa matasa har yanzu suke ci gaba da ƙetarawa zuwa Turai duk da jan kunne da ake ci gaba da yi, domin masu iya magana sun ce talauci mai hana tsoron mutuwa. A haka nake kira gwamnatocin Afrika, ya kamata su sama wa matasa aikin yi, shine kawai mafita a wannan matsalar.
Sai Musa Isya Kuta Galibaje, Allah sa na faɗi sunan daidai, yace salamu yau da gobe, ina ganin rashin zaman lafiya da talauci, rashin aikin yi da kuma son inganta rayuwa ke sa mutanen mu shiga wannan mawuyacin halin. Ya Allah ka canza mana rayuwa mai inganci, ka canza mana shugabanni masu tausayin talaka, amin.
Sai Lurwanu Yakubu Jikamshi yace wasu yankunan suna fama da tashin hankali da kuma rashin ingantacciyar rayuwa, shi yasa suka ki daina gudun hijira.
Sai Salifu Bukar Tamsuwa Niger yace yau da gobe a gaskiya babu abin da zai hana wannan tafiye-tafiyen da matasa ke yi a kasashen Turai, sai dai gwamnatocin mu na Afrika za su tashi tsaye wajen nema wa matasan ayyukan yi, wannan ne kadai zai hana.
Sai Dauda Umar Januhu, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace ni dai tawa shawarar ya kamata matasan da ke yunkurin yin rayuwa a Turai da sakura su zauna a kasashen su domin kare mutuncin kansu da kuma ci gaban yankunan su. Ku huta lafiya yau da gobe.
Sai Bello Ishaku Shatima yace a gaskiya yau da gobe da arziki ya tashi hankali ga matsiya da kwanciyar hankali. Dan haka babu wani fa'ida daga da yunkurin da shiga kasashen Turai da wasu mutanen kasashen Afrika ke yi wai domin hawa tudin na tsira.
Sai Rabi'u Nuhu na Bukka yace salam yau da gobe. Tabbas idan kun lura da halayyar dan Adam, matakar abu yana faruwa ko yana ji bai cika daukar sa da muhimmanci ba har sai abin ya faru a gare shi ko a makwabcin sa. Sa'annan zai dauki matakin kare kansa da fatan za ku tashi lafiya.
Sai Muntar dan Ma'az baban Khalifa yace yau da gobe dan Afrika yana da taurin kai duba da irin wulakancin da ake yi ma ƴan Afrika a Turai kuma gashi ana yawan mutuwa a hanya amma kullun sai ƙara kurara suke yi. To ma in ba batan basira ba kudin da suke kashewa a hanya su ta zuwa Turai sai ishe su kafa wata masana'antar a garuruwan su.
Tace a gaskiya wannan garaje da wasu ƴan kasashen Afrika ke yi na zuwa kasashen Turai haka abin takeici ne wallahi kuma koda sun je can din ma babu wani jin dadi a gare su. Tafiya can hadari, zama a can hadari, to me abin jin dadi a ciki. Ya kamata ku dawo gida ku huta da wulakanci.
Sai Muhammad Danbu Damshani yace yau da gobe ina amfanin badi ba rai. Kira na ga matasa masu niyya zuwa Turai to a gaskiya su canza tunanin su. Domin idan Allah bai kai ka ba to ko yaya ba za ka taba zuwa ba. Ina ma za mu rungumi sana'o'i wanda muka gada kaka da kakanni da zai fi mana.
Sai Aliyu Usman ta kalafiya ce shakka babu kan wannan rahotar da ke nuna karuwar bakin haure da kashi 50 cikin 100. Wannan ko na faruwa ne sakamakon mulkin fir'aunanci mafi yawancin shugabannin kasashen nahiyar ke yi inda ake kashin dankali a mafi yawan waɗannan kasashen.
Sai Nura Waziri yace saboda mutane ba su da ingantacciyar rayuwa a muhallansu.
Sai Hami Aba kakakin Zayaku to Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace to kungiyar OIM in har kuna sai ƴan gudun hijira Afrika su daina kwararowa Turai to sai ku hana shugabannin kasashen Turai da su daina tayar da yaƙe-yaƙe a kasashen Afrika.
Idan muka koma shafinmu na Twitter @Abbabala Haruna yace wasu yankuna suna fama da tashin hankali da kuma rashin ingantacciyar rayuwa sai sa suka ki daina gudun hijira.
Sai kuma @Mahmud Kaura 01 yace ya kamata masu irin wannan niyya su dauki darasi daga waɗanda ke rasa rayukansu ta wannan hanya ba tare da buƙatar su ta kai ga biya ba.
Sai @SDK yace ya kamata a ce gwamnatocin Afrika sun kirkiro da wani shiri da zai rika fadakar da matasa illar da ke tattare da fadawa kasashen Turai.
Sai daga ƙarshe @Sadiq_Belal yace a gaskiya rashin adalcin shugabanninmu shike haddasa karuwan bakin haure a nahiyar Afrika da fatan za su gyara salon shugabancin su. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Kamar yadda muka ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe masu fuskantar matsalar fataucin mutane ko kuma masu tashi da niyyar ƙaura zuwa Turai ko ta halin ƙaƙa. Ga wani rahoto da aka maido da wasu gida a watan da ya gabata.
Hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya wato NEMA na ci gaba da karɓan ƴan Najeriya da ake dawo da su daga ƙasar Libya. Ƴan Najeriya 161 da aka dawo da su daga ƙasar ta Libya, wanda aka dawo da su ne sun hada da mata 101 da kuma maza 60, sai kuma ƙananan yara guda 7 da kuma jarirai guda 2. A hirar da manema labarai a sansanin Alhazai dake filin jirgin saman Murtala Muhammad dake nan Lagos, madamikin director na ba da agajin gawa na hukumar NEMA Dr. Abdullahi Onimode ya ce hukumar ta NEMA ta baiwa waɗanda aka dawo da su gida Najeriya daga ƙasar Libya kudin tsaraba domin isa jihohi da kuma garuruwan su domin fara wani sabon rayuwa.
As we can see, we have to provide them a lot of services, medical services. We have to transport them back to their various states, and we also have the mandate to educate Nigerians.
Yace kamar da kuka gani dole mu samar musu da abubuwa da za su dogara da shi bayan isowan su gida. Za mu dauki nauyin su zuwa garuruwan su mu kuma kula da lafiyan su. Kuma akwai nauyi dake kanmu na ilmantar da ƴan Najeriya gaba da tafiye-tafiyen da suke zuwa kasashen waje da zuma zuwa kasashen Turai. Wannan aiki ne da ya rataya akan hukumar wayar da kan al'umma. Kuma muna kira ga jihohi da su ƙara azama wajen ilmantar da al'ummomin su game da illar tafiye-tafiye zuwa kasashen Turai ba tare da izini ba. Daga cikin ƴan Najeriya da aka dawo da su gida daga ƙasar tarbiyya ba su da cikakken lafiya haka kuma akwai takaici da kuma juyayi tare da su wasu daga cikin su dai sun shaidawa yan jarida cewa su ne suka zabi dawowa Najeriya ganin irin akubar da suke sha a kasar ta Libya a kokarin da suke yi na tsallaka zuwa kasashen Turai kamar da daya daga cikin waɗanda aka dawo da su ke cewa
so they not took us all of us to prison
wata rana muna zaune a wani gida jami'an tsaro suka kama mu suka sa mu a gidan yari babban jami'in hukumar kula da yan gurin hijira na kasa da kasa Mr. Muhashim ya bayyana cewa akasarin yan Najeriyan da aka dawo da su gida an dawo da su ne bisa gashin kansu yan Najeriyan da aka dawo da su fiye da 160 dai su ne na farko a wannan shekara kuma ko a shekarar bara yan Najeriyan da aka dawo da su daga kasar ta Libya sun haura 500 babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos
To dan iya ma ba a bar shi baya ba wajen tofa albarkacin bakinsa game da safarar mutane da yadda ake cutar da su
A kofar gida na iske dan iya yau ma dai a zaune nace dan uwa yaya garin ne yace na ikara wai wannan wanne irin zamani ne wanda kowanne taron mutane ka gani ka je kuma ka bude kunne sai ka ji magana kawai ake ta danne haƙƙin mutane nace to fa dan iya yau kuma me ka jiyo ne yace wasu na gani masu neman kuɗi ko ta yaya ne suna ta faman safa da marwar safarar mutane idan an yi musu magana sai su ce ai ana katar irin waɗannan mutane ne a birane duk ko da yake idan an kai mutanen kuma barin su ake haƙoƙin su duk abu a daddanne nace eh dan iya kasan wannan safarar mutanen fa suna ganin ba komai bane illa rashin tarbiya wasu kuma kan shiga wannan harka ne kawai dan neman abin duniya saboda akan kwadaita musu samun madudin dukiya sai dai kuma yana da kyau masu irin wannan harka su farka tun da sanyin safiya saboda da daruruwan waɗanda ake safarar su zuwa kasashen duniya sukan fito su yi ta kuka na irin halin haula inda sukan tsinci kansu cikin wuya ga kuma tsabar tsantsagwaran tsanar da ake dora musu kamar dai mujiya shi yasa ma ko a ƴan kwanakin nan naji an fatattako su ƴan Najeriya daga Libya kuma dama irin wannan safara zuwa wasu kasashe ta sa suka dawo daga rakiyar Najeriya dan ko an yi ittifaki safarar mutanen kasa zuwa wasu kasashe kan sa ita wannan kasa ta samu koma baya dan yace to koma menene dai ya kamata masu wannan harkar safara da waɗanda ake safarar tasu su ji tsoron Allah dan kuwa safarar mutanen ba ta haifar da komai sai jefa su cikin wahala saboda duk wanda aka jefa cikin wannan harkar zaka ga har yanzu babu abin kirkin da ya kulla duk ko da yake idan za a yi safarar waɗannan mutanen akan yi musu alƙawari ne cewa wai za su shiga daula wato dai masu safarar sukan yi musu shigo-shigo na samun tarin dala sai dai kuma daga bisani in an kai su kasashen duniyan da aka yi musu alƙawari sai a bar su da tsilla-tsilla daga bisani sai ka ga su mutanen da aka yi safarar an bar su cikin matsatsi da matsala saboda haka dai wajibi ne waɗanda ake safarar nan su yi wa kansu karatun tanatsi in fa har suna so su yi walwala kuma su sani cewa ƴan kuɗin da akan yi musu alƙawari fa ba sa wuce ƴan nasa lala saboda haka ba za su iya musu komai ba illa kawai su tsinci kansu cikin wulakanci kala-kala
To bisa wannan batu na ƙetare ƙasa da wasu ke yi da zummar nemar wa kansu mafita bari mu bi wakilinmu Yusuf Abdullahi a can jamhuriyar Niger mu joye nan da za su toya a zauren muhawarar yau da gobe shirin matasa
Domin tattauna kan wannan al'amarin yanzu ka zauren namu yana tare da malamai da farko dai akwai Hajjia Halima Salmai daya daga cikin shikka-shikkan wata kungiya dake yaki da gallazawa da ake wa mata da yara sai kuma Ali na Mailaya daya daga cikin matasan jamhuriyar Niger da suka saba zuwa wasu kasashen Afirka domin cin rani ina ga Hajjia dake zamu somawa duk da cewa ana samun mutane dake halaka a kokarin tsallakawa da su zuwa wasu kasashe sannan kuma akwai doka ta musamman wacce ta haramta safarar mutane a jamhuriyar Niger amma har yanzu ana samun waɗanda ke ci gaba da safarar mutanen shin me kike ganin ya kawo haka
to masha Allah ka gane akwai bisa abu biyu da aka gewaya bayansu ake irin wayannan tabi'u na farko akwai talauci na biyu akwai bakin jahilci ka san jahilci baki ne kuma in ya ƙara baki kenan yayi kamari to mutane kaman aka shiga wani yanayin fari babu abinci koko aka zo irin wannan ana lokacin yunwa sai kaga mutane ana barin suna barin wuraren su suna zuwa wasu wurare to wuraren da ake safarin mutane ya kai biyu har uku in ka diba ta bangaren Najeriya nan mutane sai a aurar da yarinya ayi aure kamar abin da ya kamata kamar za a yi abin kirki to a tayi da ita da an ketara da ita shikenan ba ita ba uwaye ba su ƙara waiwayarta kuma ba ta san inda uwaye suke ba to a nan wurin za a isa su miyagun aiki waɗansu za a sayar da su ta hanyar a kashe su a yi amfani da safarin jikinsu waɗansu kuma a sa su miyagun tabi'u kamar karuwanci kamar ta'addanci ana iya ma a maida su kamar su ne wanda idan gari za su yi yawo su zo su tsara ta'addanci tare da mutane kuma waɗansu su kuma za su zamanto kamar ana amfani da su ta hanyar su yi wani kawalci ko wani abu. Dede miyagun tabi'u ne to in ka diba hanyar Algeria kuma sai kamar ka bada aron danka koko yarinya aurata ga wani malami ko wani abin ga shikenan sai a gama su da elatizwa wanda za ta kai su can su yi kabarace-barace to kuma ko a barace-baracen nan ƴan mata dai wanda kamar sun kai shekara 14 da abin da ya sama su ma ana sa su cikin wani mugu hanya ta karuwanci da ta'addanci in ka diba kuma hanyar Algeria akwai kuma kamar mutane sai a ce wannan tun da mun bawa ne uban shi bawan mu ne to kuma za a ci gaba har da zuri a shi su ma bayu ne sai ka doki mutun ka kai shi ka sa shi aiki a gidan wani kuma abin da ya samu kai zaka rike kai ne zaka doka abin da ka bashi shine raban shi kuma in su ma suna sa halu mutunan cikin ta'addanci ba mace ba namiji ba kuma ana sa su su ma mata ta hanyar karuwanci su ma maza ana sa su miyagun tabi'u wanda zai kai su ga halaka to ka gani irin wannan abu ko da doka ana cikin abu biyu ko a san ba da dokai ana abin da aka gada ma ko ku an san da doka an yi danniya a ci hakkin mutum dan an san babu shari'a da za ta biyo baya to cikin haka ake
Malam Ali kana daya daga cikin matasan jamhuriyar Nijar da suka saba zuwa wasu kasashen Afirka domin cin rani kai wani karin bayani zaka yi mana a game da rayuwar da ƴan cin rani suke a kasashen da suke zuwa
ƴan cin rani suna fuskantar matsaloli kala-kala yanzu misali sai mutum ya ce gashin muna shi ana faɗi cikin radio mutum ya shiga jirgin ruwan da bai da iska ne ake sa mishi sai su amshi kuɗin zarganan ku ta cikin ruwa ta tsaka ruwa iska ya taso sai a wadi duka gaba ɗaya a gaba an yi ba kobari ba an mutu kenan nan gida mutane basar labarin shekaru a ce kana can turi kana neman kuɗi ƴan uwa basar labari a ga abubuwa na wanda ya kamata mu matasa ya kamata mu yi nazari in ma ƙasan mu na za mu tsaya mu nema mu tsaya mu nema
kamar me kake gani ya kamata shawo kan wannan matsalar
to abin da ya kamata a yi ma matasa a waye musu kai ta hanyar ji hankalin su hukumomi su ji hankalin su tsaya gida su yi aiki kuma a nuna masa wani irin aiki ayyuka na ci gaba wanda mutashi aka bashi aka gwada mashi aiki lalle fi sabilillahi zai yi ma kanshi aiki ya mu gidan su amfani kuma hayyan kasashe amfani
kana ganin rashin aiki ne ke sa matasan suna barin kasashen
akwai rashin aikin
da kuma
akwai rashin aikin kuma da yanayi na kasashen mu na Afirka wani lokaci kasuwancin mu na Afirka wani lokaci kana yi in baka da ƙarfi abin ya kai ka yi bashi da yawa kina kaga dole na wani lokaci ta ya ta kan maka ko kaso a tana da aka ba wasu ba su iya ka tai sai ka hada mutum lalura ka gaba ɗaya ce maka babu
amma akwai matasan da yake ba su sana'o'i na dogara da kai domin kare su da zuwa kasashen na waje amma duk da haka sai ka gani abun ba zai dorewa ba
to abin da ke ka haka na rashin ilimin da ke ka haka saboda in kana da ilimin abu aka baka shi don Allah yanzu misali yanzu kana da wani wanda ya zama to shi bai san kasuwanci ba ka dauki miliyan guda ka ba shi ko miliyan biyu ba zan yadda zai yi sarrafa su ba sai su lalace a lalace ka ce ka ba shi kuɗi ya gaza yi amma ka nuna mashi hanyar da zai samu wani abu ka nuna mashi hanyar aiki wanda gashi idan yayi son amfani na bayan shi son amfani al'umma kuma son amfani ƙasa
wato abin nufi kamar koda an tallafa wa waɗannan matasan sai an ƙara da shirya musu taruka na bada horo na waye da
kai a dinga waye musu kai kun gani wani idan kai abin ga amfanin ka ne amfanin jama'a ne amfanin ƙasa ne kenan mutum in ya tsaya nazari kenan zai san lalle fi sabilillah abin an taimaka min kuma zai taimaka min ƙasata kenan an guje ma kai ta amma idan babu wannan waye kai da sauransu ina ga wani da inda ya ga zo me zuba sai yanzu misali ni da ni taba balaguro yanzu ka ga ni na tana dawo yanzu in ba re zaman to na samu mutun na wanda ya zaman to ni mai lura da abu da ake cewa mai kula da kanshi ba kenan da yanzu na koma
saboda
na to kasa tauna ga fi sabilillah na dora sana'ar sauransu sana'ar samar shi fa kuma dan abin da nazo da shi naga zai kariya ya zani kenan dole in koma duk irin wahalar nake shata
to me yasa har yanzu kake ka zauna cikin kasa ba koma ba
saboda walakaicin da muke gani a kasashen mu nan ma Afirka ana mana walakaici saboda yau akwai kasashe da muka zama da daren ma in ka sauko da wurin aiki baka da hanya ka da wani wuri akwai jami'an tsaro da ke cin zarafin mutane kawai da an hito an gama da kai dan kasar wajen sai a kame ka ai gaba da ka a ta arihe ka sai yan uwanka a ce ka ba lambar yan uwanka a kira kai kuma jahili baka san komai ba shikenan sai ka kira da ka kira su a to bail san zo zan zurutun kuɗi a abelanka wurin iko babu inda zaka
Hajji ya dazu kin kwatanta cewa talauci da jahilci shine ummal ba isan tilasawa wasu barin kasashen su anan idan aka dauki misali a garin Kance akwai waɗanda musamman ma mata da aka tallafawa aka ba su sana'o'i na dogara da kai domin kare su da zuwa kasashen ko kuma safarar da ake musu to amma abin bai dore ba
ka gani in ka diba da suna ce maka jahilci mutum baka san ba ina duniya ta saga ba ka gane ko mi aka baka bai isaka kuma in ka diba kasar Kance tubarkalla anan sun yi ko a cikin jihar dukan Niger sun yi ko ina a yayyafa kenan mutane suna da yawa kuma tan wurin in mutum guda yana bida bisa kanka ka samu mutum 20 30 kenan zai zama to a lokaci wani lokaci a durkusar da kai kuma bayan hakan abinda aka ba su bai ma isa kuma kahin a haka nan ba a baka kuɗi ba a koya maka ba abu ko ku ba a waye maka ba kai in aka baka dole akwai lokacin da in aka baka zaka ga kaman ko an tausaya mini ne akwai dai cikin wani da zai saka kai ma dole wannan kuɗi ba ka ga muhimmancin su ba zaka ga darajar su maimakon kullu ana kama ki ana baka a koya maka yadda zaka yi hanyoyin da zaka bi ka kama kai ma ka kai ka gasa ko ka soya ka samu riba abu amma in dai kullun an kamo a meka maka kuma a maka gasa maka a sarrafa shi ai komi kenan hakullun ka Najira tan kasar mata mai jaha ce ta musamman a gaskiya kuma an ci karo da mutane wanda akwai su da taurin kai a gaskiya zahudi ni a garin Agadas na gamu da wani gungu nasu naje ne hira da ƴan mata akwai gungu hudu na samu a can akwai na mata akwai na yara kanana akwai na tsahi malati za wata in ka ganta kace wannan tana ma iya tai abin ga duk suna ciki kuma da yara matasa masu shekara 14 zuwa 20 su tsahin mun tambaye su wai menene za ku suka ce a tun can muke tsara kanmu
wani irin tsari kenan
kama a ce to ke latijuwa kama yanzu in aka zo cikin mota aka ga latijuwa tana tare da yara ka gani ko me aka tashi musu dai cin zarhin zai zo sai a ga tausayin wannan tsohuwa daga nan ne mu ake samu ana wuce ka gane da tsohuwan nan za a yi amfani in aka je ita wannan tsohuwa tana gida ba aiki ba take gida take tana tsaro
wato ko ne yana da rawar da zai takawa
insha Allah su kuma yara ɗan kanana su waɗansu sai a ce su rihi idan su makahi ne ɗan yara
kanana alhali kuma ba makahi bane
ba makahi bane kuma waɗansu su laulaye hannunsu
alhali ba haka
suke waɗansu kuma suna taya suna bara su sa riga ya gagga da su yi ba wanka da kazanta da komi kaga cikin irin halin da ake su kuma ƴan mata su ma akwai wanda ake maida su makahi akwai wanda suke abinda ba dadi kai dai babu abinda ba a yi a can in suka je babu abinda ba su yi akwai wasu kuma sai in aka same su a kai su gidan Larabawa in aka kai su suka samu aiki anan duk wata mutu abinda aka ba su kuma aiki kalkace wani abu komi abinda ya gama da komi in an tashi in ana amfani da ke ta fannin jikinka ana yi in ana amfani ta fannin kai aiki ana yi duka aiki ce ake kwata-kwata kasar me kwata-kwata ko kenan haka ake ce ta suke suna aiki kwata-kwata nace ku ga me kwata-kwata ba Hajiya aiki ba Hausa ce to ka gani muka samu ɗan labaru daga mutanen nan muka ce to ku a ganin ku babu wahala suka ce to gida ba dadi to muka ce ai tankin ma ba dadi saboda ko ba a samu ba ciki an samu cuta kun gani in kuma mutun ya samu cuta ai babu zama sai a komo gida kuma aka zo gidan ka zama jidali ka zama kaya diddai muka ta kwatamta mu suka ce mu yanzu da muka ji dadin zuwa can wata tace nan sai mun doko mu kudi mun yi cikin kudi amma wani bi kuma kudin ba su kaiwa gida za su gama da wani hadari wani sai in an ta'adda su tare su kwaci koko wani bi ma ka je wanka makwabcinka sai dauke kudin ya bace to kaga duk irin wannan kuma halu an tashi ki tubus an tashi a banza
kamar da yake kungiyar ku tana yaki ne da gallazawa da ake wa mata da yara kanana ku a kungiyar ce mi kuke nan dai na ganin watakila ko da ba ciwo kan wannan matsalar ba an dai samu sauki
mu ka gani muna zuwa wurin su mun je kasar Kance mun je hal Agadas mun yi hira da gungu mun zo mun tsara aiki tunda kaga mu ba wani karhin gari mu ba wanda zamu ci iyakaci dai bakin mu ne mu waye musu kai me ta fannin ayi wani aiki ko wani abu sai mun tambaye masu hannu da shuni
mun tambaya to kuma yanzu kai ka san a yanda yanayin yake wasu abubuwa ko suna zawa ba a yanzu ba sai sanusan me mu hata mu mutane a gaskiya a maido kwanci hankali ga mutane a waye musu kai wannan babba abu ne mai muhimmanci idan baka gane ba to wallahi kullun kana cikin wahala mu haka muka gani
Mala Ali kai dai ka kutanta cewa saboda rikice-rikicen da ake fama da su a wasu kasashen Afirka da kuke zuwa cirani ya tilasa maka hakuri ka zauna gida duk da cewa dai ba ka shin dadin ko to amma duk da haka akwai waɗanda har yanzu suke shawarcewa su je cirani zuwa ma kasashen Turai ta hanyar da bata dace ba wanda kamar yadda kake ganin abubuwan da ke faruwa ana samu da yawa waɗanda suke rasa rayukansu shin anan akwai ta ko shawarwarin da zaka baiwa waɗannan matasan
akwai shawarwari da dama wanda kamata in ba su shawarwari na farko mutane matasa su kamba kansu ya kamba kai saboda ita rayuwar duniya ka san abin da ke tafi a shana zuwa shine zaman duniya ko ka san sana'a ka iya sana'a ko ka iya aiki idan ka iya su waɗanga to alhamdulillah zaka zamna amma idan zan tuba ka da aikin yi sai dai a baka kashe sai ka gauni ya taya wata kasa ya samu kyaddaular shi aka ce kai ni ma mutum ga ta samu kudi ni ma bar intecha baka san wanda yayi ta samu kudin nan ba ya sha dare ya sha rana kai kuma zan tana baka iya kun ba ka tashi ka taya ba za ka samu wani abu tun baka san wanda yayi same su ba kenan shawarwarin zan bada ga ƴan Afirka matasa su dage kasashen su su kuma mai me ake cewa shugabannin mu
to gwamnati da yake suna zargin cewa saboda babu ayyukan yi ne a kasashen da suke bari hakan ne ke tilasa musu zuwa cin ranin ta gwamnati wani kira zakai mutum
to kiran da zan yi ma gwamnati a gaskiya fi sabilillahi tallaki ta taimaka wa matasa tallaki ta taimaka wa matasa da waye kai taimaka musu da gura musu ayyukan da kamar su ci kasa ta ci gaba shawarar zan ba gwamnati kenan a taimaka wa matasa matasa su samu aikin yi zai zama to ma majority mu zai zama to ka gani ba lakwal ne ba kenan aikin duk za a bani sai da koyar mata sana'a ba zan yi aikin biro ba tunda ban san wani zan yi shi ba amma an gwada min sana'a da zan yi samu wani abu yana ni na san sana'a kenan in Allah ya tsara zan yi in ci gaba wani nau'i ci gaba kuma kasa ta ci gaba
amma akwai wanda ake tallafawa kamar yadda na faɗa farko ana tallafa musu kuma daga baya kaga abun ba zai dore ba su kuma me kake gani ya kamata a ba da ƙarfi wata kila
to abin da kamata a ba da ƙari hawayo da waye kan nan ce saboda rashin waye kai ce a baka abu baka san wanda zaka yi da shi ba dole na sharala ce wasu abubuwa ga dindushin shawarwari ne masu kyau yayin an ka ba da shawarwari za a ci gaba muna kuma zan zo cikin magana hajiya na magana kananan yaran nan a gaskiya fi sabila kar da ni zama akwai wasu mutanen mu nan Niger sai ga sun dauki ƴan yar ƴan kanana abin yana min ciwo ƴan yar ƴan kanana sai su labe sai suna tura ƴan yar su a ci don makadu don makadu
wato bara kenan
bara ƴan yar ƴan kanana sai in mamakin yadda mu jirgi na mun kawo muka amma su taya na an kai su ka taya kasashen nan misali Brazzaville Congo Brazzaville ne tsakanin mu kalibi daga nan Niger zuwa Brazzaville akwai nisa amma sai kai mamakin taya na an kama da hasun kai ta
yar
kanana ƴan kanana sai ga manyan sun labe su sai ta su ta bata su ta bara an kai abin sai a ce ma ƴan Niger ciwo muke ji saboda mi saboda ana nuna mana mu yunwa ta kawo ka gani har arni sai jigora muka yunwa ta ka kasar shi kuma mu na ke tsaye muna aiki muna samu abin da muka ci su ba su ai ba su wani aiki irin kwadago irin amma su ko da shawata suka ai hitana ta an hitana sai su gare mu
ku baki
mu baki
ka sabu gani irin wannan abu
ni ba guda ba har kuma abin da wanda fara gani ba zama na Abuja abin da fara gani wata ran da wani akai wata hitana duk gaba da shagunan baki akwa shi lokacin nan ma ga talho ga lokacin nan sai wani da wani amma da an ka buge shagunan baki sai ta koma hadari ba kana samu talho dala 500 lokacin nan kaga abin nan wanda ya zama to bai kamata ba kayan mutane nan kwasa kaga din Allah sani da ya zama to na ci wannan abu mutanen mu dama sun shiga cikin wannan al'amari amma ni sai zama na cikin dare kai ta gana da Allah ta dauka kayan mutane amma shagunan ta kwasa kayan mutane na kayan baki to ni shawara nake ba ƴan Afirka majiya kari su zauna kasashen su bida duk abin da ka samu gida ce duk abin da ka samu ka sau wani banza ne in ka samu dala 10 ka sau wani to kai gurla tara gida ka ajira gurla
wasu na cewa kamar ku ƴan cin rani idan ma kun je wasu kasashen wajen neman kuɗin kuna shiga abin da bai shafe ku kamar akwai shiga shar ba shanu da kuke yi kuna katsalanda a cikin harkokin da suka shafi kasa
To sai a biyo mu mako mai zuwa, Allah su za mu karkare wannan tattaunawa. To kin ji fa kunci kunji yanda aka tattauna maganganu daban-daban abu kan
wannan shagon. Ani Usman abu da ya daure min kai yanda mutane ke wallahi daukan ka sada ne ma ka kan hanya da ko zaka mutu ko zaka rayu baka sani ba. Wallahi ka dauki wannan hanya ne. Kaga wasu bidiyo da ake yake tayawa a internet an kama wasu ana musu duka
wasu an ci mutuncin su ko musamman kin ga kaman dan bincike nan da kika miko min ya nuna cewa gwamnatocin nan da suke da musamman irin ta bangaren Libya da aka dawo su ƴan Najeriya din nan zaki ga akwai gwamnatoci kaman guda uku da suke adawa da juna kowa yana son mulkin suna ta samun matsala ko kuma a ce yana ɗaya daga cikin abin da ke taimaka wurin shan wuyan kowa
ba ka je ka bi hanya
baka ci yayi dole mu tattare ina mu Maryam saboda lokacin ba zai bar mu ba sai kuma mako mai zuwa Allah su zamu dasa har ma mu ji kwararru akan wannan magana
insha Allah
yanzu madadin
Maryam Bashir Bagaje
Safinatu Sodengi
Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai Ibrahim Zurmai hada mu da ku a Facebook live sai kuma Vasco Valerius engineer mu ne yau ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Maryar Amurka yau ta tantance dai bincike ta tsaro zance ba ruwanta yau da malalaci